بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ina mana barka da saduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a wanda shine yazo daidai da 27 ga watan Shawwal shekara ta 1446 bayan hijiran ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa garin Madina wanda shi yazo daidai da 25 ga watan hudu shekara ta 2025 miladiya Mun hada wannan masallaci mai albarka masallacin Juma'a na Uthman bin Affan domin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Muqaddimatul Akhdari littafin da Sheikh Abdulrahman Al-Akhdari ya wallafa shi Allah ta'ala ya ji kansa da rahama ya gafarta masa A karatun da ya gabata a baya darasin 32 mun kwana ne a ƙarshen fasalin da malam ya aje mai suna faslun fi bayani ahwali salatul mafruḍa wadda a yau darasi na 33 za mu tashi akan sabon fasali wadda ya masa suna da faslun fi qada'i ma fi dhimmati min as-salawat shine shafi na 42 ga wadda suke da littafin a hannunsu malam ya ce faslun wato fasali na musamman fi qada'i ma fi dhimmati min as-salawat cikin bayanin tsarin biyan bashi da ake bin mutum na salloli sallolin kuma na farilla to wani tsari ne mutum idan ana bin sa bashin salloli ta wani hanya zai ya biya su ya kasance yayi daidai ba tare da yayi abin da yake na kuskure ba malam yace su'al tambaya ما حكم قضاء ما في الذمه من الصلوات menene hukuncin biyan bashin abin da yake rataye a wuyan mutum na salloli ya hukuncin biyan bashin amsa yace yajibu qada'u ma fi dhimmati min as-salawat wajibi ne biyan bashin salloli da suke rataye a wuyan mutum a matsayin wadda bai yi su ba to wajibi ne biya wannan bashi din Me dalili shine fadin Allah tabaraka wa ta'ala inna haqqallahi ahqqu an yuqda ko dainullahi ahqqu an yuqda wato bashin Allah shi bi cancanta a biya shi domin yau idan kana bin mutum bashi in dai ba yafewa kai ba ai wajibin sa ne ya biya ka to tunda wajibi ne biyan bashi akan wanda ya ci bashin a tsakanin mu ƴan adam to kenan in ya zama bashin Allah aka ci nan ne ma yafi kauri yafi karfi a ce lalle wanda ya ci bashin ya samu ya biya to wannan shine hukuncin cewa dole biyan bashi na Allah dole ne a biya ba iya na sallah ba hatta bashin abun da ya shafi azumi ba kwana muka ga Ramadana ba mai kwana 29 to wanda ya samu wani uzuri da ya sa bai azumin a cikin watan ba na wasu kwanaki ko ma duka in dai uzurin sa mai wucewa ne Watakila rashin lafiya ne ko tafiya ne ko dai wani uzuri ne da yake shafan iyayen mu mata da suke yin jinin al'ada ko na biki to duka waɗannan ana lissafawa bayan wucewar Ramadana za su biya bashin sa to haka nan shi ma sallah sadda ya kasance mutum bai samu yayi sallan ba to lalle zai ya zama masa wato ya zama masa bashi wanda kuma dole ne ya biya wannan bashi din sai dai nan kafin mu ci gaba Akwai maganganun malamai da yawa dangane da abun da ya shafi maganan biyan bashi. Duk kasancewan jumhur, ma'ana majority mafi yawa daga cikin malamai sun tafi akan cewa wanda ya bar sallah da gangan lallai biyan bashi ya zama dole a kayinsa. Don haka koda da ganganci ne mutum ya bar sallah bai asuba ba. ya sani lokacin ya shiga kuma lafiyarsa kalau ba dai wani abun da ya hana shi yin sallar da saninsa har sallar ta fita lokacin ta ya kare haka aka zo azhar aka zo la'asar magariba isha duka waɗannan salolin bai ba kuma da gangan to suka ce lalle wannan wajibin sa ne zai biya wannan shine ra'ayin jumhur a dai lokacin da wasu malamai a gefe daidaiko suna tafiya akan cewa wanda ya bari sallah ta wuce shi ta tsere masa har lokacin ta ya kare bai yi ba to wannan babu wajabcin biyan bashin sallan a kayin sa don haka kenan shi kam an riga an sha da shi ta wuce kenan ba za a ce ya biya ta ba saboda me yayi ganganci bisa ganganci ne ba bisa uzuri ba kawai abinda zai yi sai ya tari gaba ya gyara kuskurensa sannan kuma ya yawaita aikata ayyukan nafilfili musamman salloli din saboda a samu dama da za a biya masa wannan bashin da ya ci na rashin yin wata sallah daga cikin sallolin farille ko sallolin daga cikin sallolin da Allah ya wajabta masa daga cikin masu wannan ra'ayin akwai Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Al-Harrani akwai irin su Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymeen irin su Sheikh Abdullah Abdul Aziz Ibn Baz da makamantansu hujjansu suka ce idan muka duba zamu ga cewa maikin Allah a cikin hadisi ya ce man nasiya salata aw nama anha falyusalliha idza zakaraha fala kaffarata laha illa dhalik idan mutun ya manta wata sallah lokacin ta yi shi gaba ɗaya ya sha'afa ya shiga cikin wani hidiman da ya manta kwata-kwata bai ma tuna cewa lokacin sallah yayi ba har lokacin ya shiga har ya kare bai sani ba bisa mantuwa aw nama anha ko mutun yayi bacci har lokacin sallan ya shiga har lokacin ya fita ba tare da ya samu yayi sallan ba sai can daga baya ya farka to duk wanda wannan uzuran guda biyu suka faru da shi ko mantuwa ko bacci to duk lokacin da uzurin nasa ya kau ma'ana in mai mantuwa ne ya tuna to falyusalliha hina dhakaraha sai mutun yayi sallan a lokacin da ya tuna kana tunawa take tashi kai sallah din haka nan shi ma wanda ya bacci yana farkawa to ya samu yayi sallan ta hanyar yin alwala da kuma zuwa ayi sallah din Annabi ya ce fala kaffarata laha illa dhalik sallan bata da wani kaffara na rashin yin ta da ba ayi ba sai wannan yin ta a daidai lokacin da ka tuna ko a lokacin da ka farka din to da haka suka ce kun ga anan wurin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada daman biyan bashin sallah ne kadai ga masu uzuri wanda ya manta ko yayi bacci amma wanda da gangan ba bacci ba ba mantuwa ba idan sa biyu ba tsare shi akai ba ba hana shi akai ba kawai ya ki yin sallan har lokacin ta ya kare suka ce wannan bashi da daman da zai ce zai biya sallah saboda wannan kaman yayi wani tawaye ne da taurin kai wa Allah tabaraka wa ta'ala ya sa shi abu ya ki sai lokacin da shi ya ga dama yayi to Allah bai so kamar kai ne ka aiki wanda kake ganin ka isa da shi ka aike shi sai ya je ya tagalantoyin sa ko ya ki zuwa sai can bayan lokacin biyan bukatun abun ya wuce ma sai ya kawo to wani amfani wannan aikan zai maka don haka suka ce in dai mutun ya riga ya bar sallah da gangan da saninsa ba rashin lafiya ba mantawa ba bacci ba wani uzuri to wannan ba bukatun sai yayi kawai abun da zai istighfari ne laifinsa ya girmi ramawa kawai ya ta tuba ga Allah subhanahu wataala sannan ya yawaita sallolin nafilfili domin a samu daman da in aka je lahira aka auna salolinsa aka ga basu cika ba to daman ai ta hanyar nafilfili ne ake dibowa sai a cika ta gibin da aka samu na salolin farilla to dai wannan ina tarba mana ne tsakanin manganun malaman guda biyu kamar na faɗa a farko jumhur sun tafi akan lalle mutun zai iya biyan bashin koda kuwa bisa ganganci ne ba mantuwa ko bacci ba amma dai lokacin da wasu daga malamai suke ganin a'a in dai haka ta faru bisa ganganci ba bukatun sai ya biya kawai istighfari zai ta yi da kuma yin nafilfili domin suke masa wannan gurbi din akwai ɗaya daga cikin malamai da ake cewa Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid to yayi wata magana mai kyau tare da cewa yana tare da ra'ayin jumhur ne sabanin su Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah an tambaye shi ne dangane da hukuncin biyan bashin sallah idan mutun ya batta da gangan ya zama tarikus salati to amma sai ya zo ya tuba wa Allah daga baya ya gane cewa abin da yayin nafi ba daidai bane Allah ya yi shi dan yayi ibadansa kuma a ce ya kwana kaza bai yi sallah ba to sai ya fada wa kansa sai ya dawo dan ya gyara kuskurensa to idan wannan aka ta faru da shi shin zai dora ne ya ci gaba da lissafi kawai ko kuma sai ya waiwaye baya yayi gyara ya debo daga baya kafin sai ya wuce wannan shine tambayar da aka yi mashi Muhammad Ibn Salih Al-Munajjid subhanallah na'am saboda haka da ya tashi ba da amsa dangane da wannan tambayan da aka yi masa sai yake cewa yajibu alal muslimi qada'u ma taraka min as-salawati al-mafruḍa ya zama wajibi akan musulmi ya biya bashin abun da ya bar yin sa na sallolin farilla mahama kafurat duk yadda suka yi yawa komin yawan su ko ne shekara nawa ne yace wajibin sa ne ya biya musamman aka samu irin wannan kuskuren da zamiyan mutun ya daina yin sallolin daga baya kuma sai ya dawo yana so ya gyara kuskuren sa to zai yi wato sallon da suka riga suka gabata ba zai ce kawai dora lissafi zai yi ba yace ma ada ma tatrukuhu almar'atu bisawbil hayd aw an-nifas yace kawai wanda ba za a ce sura musalla ba sune wanda suka bar sallan ba da gangan ba ya bada misali kamar mace mai al'ada da kuma mace mai jinin aihuwa wanda su hadisi ya tabbata hadisin na Aisha Allah ya kara mata yadda da take cewa kunna nu'maru bi qada'is sawmi wa la nu'maru bi qada'is sala mun kasance ana umurtan mu da biyan bashin azumi ma'ana idan ya zama a cikin watan ramadana jini ya zo wa mace a matsayin jinin al'ada wanda yake zuwa musu wata-wata ko kuma ta haihuwa a cikin watan azumi ko ya zama ta haihu kafin azumin amma jinin bai tsaya ba har zuwa cikin azumin to wannan ba wadata biya azumi adadin kwanakin da ta sha ruwa a cikin su amma ba umurci mata da su rika biyan sallah ba wato sallah ba za su biya ba koda an samu adadin kwanaki da ya kai wata biyu suna jinin biki ko kwanaki sha kaza suna jinin al'ada to duka wannan ba za su biya bashin sallah ba da yake kayin su domin Allah ya riga ya yafe shi kuma akwai hikima cikin yin haka idan muka duba za mu ga cewa ai shi azumi kwata-kwata sau ɗaya ne a shekara a wata 12 nan wata ɗaya ne kawai ake yin azumin farilla kuma idan ya zama al'ada ne yakan yi wahala a ce wai saboda al'ada har a shafe wata guda jinin na zuwa mafi kurewansa kamar yadda muka karanta a baya kwana 15 ne wasu kuma ƙasa da haka wasu yi kwana 10 wasu kwana 7 wasu 5 wasu 3 kai akwai mai al'adan kwana 1 ma to saboda haka kun ga tunda kasancewar shi azumi sau ɗaya yake zuwa a shekara wannan yasa aka ce to shi kan dasu biya bashinsa musamman shi biyan bashinsa ɗin ma yana kasancewa ne wato a tsawon shekara babu wajabcin da zaran an sha ruwan ramadana dole-dole kawai a watan shawwal a biya shi a duk tsawon shekaran tana da damar da za ta biya bashinta matukan dai wani azumin bai sake zagowa ba amma shi sallah idan muka ɗauka cewa mace tana jinin al'adan da ya kai kwana 15 don Allah idan ka tashi lissafin sallan ai da yawa ko da rana ɗaya sallan kwana nawa sallah nawa ake yi sallah guda 5 kaga 5 sau 15 kaga sallah 45 ko na'am 75 sau sallah 75 saboda haka kun ga abun yana da yawa kwarai da gaske kaga a ce ta biya wannan bashin ai sati nawa za ta yi tana yi to da haka sai Allah ya yafe musu biyan bashin sallah biyan bashin azumi ne kawai yake kansu don haka yake cewa su mata ba su cikin wannan lissafin na cewa za su biya wani abu saboda su laluran su karɓar biya ne a shari'a Allah ta'ala ya ɗauke musu ba ma sai sun biya ba amma wanda ya batta sakamakon mantuwa ko abin da ya shafi bacci kai ko ma da gangan din ne ya ce shi kan wannan zai biya ya ce wa idha wajaba al-qada'u 'ala an-nasi alladhi qad adharahu ash-shar'u fi ashiya'a kathira yace idan har ya kasance ubangiji subhanahu wataala ya dora wajabcin biyan bashi akan wanda ya mantuwa a cikin al'amuran shari'a da yawa in kai da mantuwa to aka ce zaka biya bashi yace fal muta'ammidu aula bi wujubil qada'i alai kenan wanda yayi da gangan shine fi cancanta ma a ce dole sai ya biya bashi li'annahu ghayru ma'dhum saboda shi bashi da wani uzuri mai uzuri ma an ce biya balantana kuma wanda yayi da gangan misali mutun ne yayi maka abinda ba daidai ba ya shiga wani haƙƙinka sai ya zama bisa kuskure ne amma sai kace sai ya biya ka to ina kuma wanda ya da gangan kaga shi kamata yayi bayan ya biyan ma a dora masa da wani penalty wanda zai zama zai taka masa murke nan gaba ya sake wannan gangancin ba don haka alai halin kamar yanda malam ya faɗa ya kafa hujja da hadisin Muslim wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa faridullahi ahqu bil qada wato bashin Allah shi bi cancanta a biya shi idan an kace don haka dai alai halin idan mutum ana biyan sa bashin sallah shugaba da ganganci ne ya ci wannan bashin, to shi din ma dai zai biya, ba za a ce ba zai biya ba. Wannan shi ne magana na jumhurin malamai, ta da cewa wasu daga cikin malamai suna ganin ba zai biya ba, amma dai arrajih shi ne lallai din zai biya. To ga mu ci gaba da karatun. Malam ya ce hal yahillu tafritu fiha, shin ya halatta mutum ya wuce gona da iri wajen biyan bashin da ke kansa na salloli? Amsa ya ce wala yajibu wala yahillu tafritu fiha, bai halatta ba mutum ya wuce gona da iri wurin biyan bashin da ake binsa na salloli. Me ma'anar wuce gona da iri? Shine yayi sallolin fiye da adadin da ake yin sallah a kowace rana. Kowace rana sallah biyar ake yi, mai raka'a 17, sallan asuba raka'a 2, azhar 4, la'asar 4, magriba 3, isha'i 4, shine in ka lissafa raka'o'i 17. To idan ana bin mutum sallolin kwanaki, to aka ce ba a so yayi ya wuce gona da iri wajen biya din, ta yadda za mu ji menene wuce gona da iri wajen biyan bashin sallah, zai yi bayani. Ya ci gaba da cewa hal yakun mufarritan in salla min alfawaid khamsata ayyamin kulla yawmin, shin ya halatta ko mutum zai iya kasancewa mai wuce gona da iri idan yayi sallan da ake bin sa bashi, yayi sallan kwana biyar a kowace rana? An fahimta? Sallan kwana biyar ka yi shi a kowace rana a matsayin biyan bashi, kenan kun ga za a yi salloli guda nawa kenan? Na sallan kwana biyar 25 25 wa 5 kaga 25 sallan kwana 20, wato zai zama mutum yayi sallan sallah na wato guda 25 kenan, ba rako in ba su sallolin kawai a ce wannan magriba ne, wannan asuba, wannan kaza ne, sai yayi salloli 25 a kowace rana kenan. To shin wannan za a dauka matsayin wanda ya wuce gona da iri wajen biyan bashi? Yace wa man salla kullu yawmin khamsata ayyamin, duk wanda ya biya bashin sallah na kwana biyar a rana daya, falaysa bimufarritin, wannan ba za a kira shi mai wuce gona da iri ba wajen biyan bashi, don haka daidai ne. Kenan idan kullu da bayanin malam yana so yana mana cewa gejin da ake so in sallolin da ake bin mutum bashin suna da yawa, to iya gejin abin da zai iya biya shine ya biya wato sallolin kwana biyar a rana daya. In ya wuce haka kenan ya wuce gona da iri. An fahimta? Don haka zai iya, misali sallolin nasa ba su wuce na kwanaki uku ba, kun ga kenan zai iya yin su duka a ranar ya biya su gaba daya. In ba su wuce na kwana uku ba ko kwana hudu, duka zai iya yin su, balantana kuma a ce na kwana daya ko ma wata sallah daga cikin salloli. Don haka idan suna da yawa ya kasance wato adadin su yayi yawa, to a rana daya ba a so ya wuce ya biya na kwana biyar iyakan kenan, sai kuma ya bari gobe sai ya ci gaba da dorawa, gobe ma sai yi na kwana biyar, haka dai har ya samu ya gama biyan bashin. Domin ai mun yi bayani a baya cewa ta iya yawa mutum ya bar sallar na shekaru ma, to sai yanzu ya dawo yana so yana ya gyara kuskurensa, to lallai fa sai ya waiwaici baya, sai ya ɗauko gyaran tun daga baya ya biya waɗannan basussukan, a dai lokacin kuma yana yin wadda na kowace rana da ake yi. Ina fata an gane. Yace kaifa yaqdil fawaid, yaya mutum zai biya waɗannan salolin da suka riga suka wuce suka zama bashi a kansa, yanzu kari over suka zama masa, wa yaqdiha ala nahwi ma fatathu, yace yadda mutum zai biya bashin salolin da suke kansa, wato zai biya su ne a bisa tsarin yadda ya ci bashin su, a yadda suka kubce masa bai yi su ba, a irin wannan tsarin zai biya. Zai ƙara bayani ya ce fa in kanat hadariyatan, ma'ana idan sallan da ake bin sa bashin nan ta zama sallan gida ne a zaman gida, wato me ya zama bai yi wannan sallan ba a lokacin da sallan ta kama shi a zaman gida ne ba matafiyi ba, qadaha hadariyatan, to idan ya tashi biyan zai biya wannan sallan cikakkiyar sallah kenan. Tunda kun san sallan zaman gida ai ba zai yi a ce ka zo ka rage rakoi ba, yadda ake yin sallan azhar, la'asar da sallan isha, daman su ne wanda ake yi musu kasuru din masu raka'a hurhudu, to su in a zaman gida ne kaga dole zaka cika su cip cip raka'a hudun nan ba tare da rage ko raka'a ɗaya ba, a yanda in a tafiya ne kuma waɗannan salli guda uku azhar, la'asar da isha'i zaka rage rakoi guda biyu, Allah ya rangwanta maka. To da haka idan ya kasance lokacin da mutum ya zo zai yi wannan gyara na biyan basussukan da suke kansa na salloli, sai ga cewa ai lokacin yana zaman gida ne ba matafiyi ba, to idan ya tashi biya din dole ya biya sallolin full, ma'ana complete din sura ko din ba ta da ya rage komai ba koda ko fa a yayin da ya tashi biya din yana halin tafiya ne an fahimta koda yana halin tafiya ne sai watakila abinda ya sama yayi imani tuna Allah ya zo masa a rai watakila a hanyar tafiyar nasa yayi ga an yi wani mummunan hadari motan gaba ɗaya sun mutu wannan yasa yayi shafa ma kansa ruwa yayi kiyamu lalewa kansa yace kaga ba to gashi sallan nan ba ne da ina cikin wanda suka mutu nan me zan ce wa Allah to kuma gashi yana hanyar tafiya ne za ka koda ya isa inda zai je a matsayin sa na matafi to ya fara biyan basu suka sallan da suke kansa to zai biya su ne a matsayin cikakken sallah duk da a yanzu a halin tafiya yake amma zai biya su ne irin yadda ya ci bashin su tunda a cikakku ya ci bashin su bai yi su ba to a haka zai biya wa in kanat safariyatan idan kuma sallan da ya ci bashin su bai yi su ba a lokacin yana matsayin matafiyi ne ba a garin da yake da iyalai yake zaune bane a can wani gari ne ya zama bai yi waɗannan sallolin ba ko akan hanyar sa na tafiya ne bai yi wasu salloli guda kaza ba qadaha safariya to wannan idan ya tashi biyan su zai biya su ne a matsayin sallan matafiyi ma'ana me zai yi kenan qasaru zai biya su a matsayin kasar salon da ake ragewa sai ya rage idan ya tashi biya koda kuwa a lokacin da yake biyan bashin nan yana zaman gida ne a garin sa yake zaune a gidansa tunda yanzu bashin da yake biya ya ci bashin ne a lokacin da yana matafi to a haka ake so ya biya bashin sawa'un kana hinal qada'i fi hadarin aw safar mallam yace daidai ne ba bambanci lokacin da mutum ya tashi biyan bashin nan yana zaune a gidansa ne ko kuma yana matafi shi abin da ake lura da shi shine bashin da kaci din a wani yanayi kaci bashin to shine yadda zaka biya bashi din don haka ba a kula da cewa a yanzu a matafi kake ko mazaunin gida a ana kula da ya kaci bashin ne ina fata an fahimci Hausan to wannan shine abinda malamin yake nunawa sai dai wasu daga cikin malamai sun dan ja ta yadda suke cewa idan ya kasance sallan da mutum ake bin sa bashi salla ne da ya ci bashin su a yayin tafiya to amma lokacin da ya tashi biyan bashin a zaman gida yake suka ce wannan dole ya cika sallan tunda a lokacin da yake cikawan a gida yake wannan yafi kama da ya zama cika ma'auni da kuma wato tuba wa Allah akan kuskuren da ya lokacin da yake tafiya amma idan ya kasance a yayin da yake so ya biya bashin wasu salolin da suke kansa a lokacin yana halin tafiya amma kuma su sallolin da bai yi su din ba a halin zaman gida ne suka ce to koda tafiya ne kuwa zai biya bashin su ne a matsayin cikakkun sallah wanda zai zama kamar wani punishment ne a gare shi an fahimta to amma a gaskiyar magana maganar nasu bai da karfi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yayi tafiya wato yakan yi sallolin sa a yadda suke idan yana zaman gida kai salolin sa a yadda suke a tsarin da ake yin su na zaman gida saboda haka lalle idan ka ci bashin sallah a lokacin tafiya idan ka tashi biya a halin kasaro zaka biya idan kuma ka tashi biyan bashin sallah wanda a zaman gida ka ci bashin koda kana kan tafiya ne a yadda ka ci bashin haka zaka biya to anan wurin karin bayani ko in ce tambaya mutum ne yayi tafiya a yayin da ya tashi dawowa garin su misali mu ce ya taso karfe 11 na rana sai zama sallan azhar ta kama shi akan hanya ba tsaya ba ballantana su samu sai azhar har lokacin azhar din ya wuce har asar ta zo ita ma ta wuce duk ba zai aka yi sallah ba bai tashi isowa garin su ba sai magariba lokacin rana ta fadi to kun ga a yanzu yayi kari oban saloli guda biyu azhar da la'asar wanda duka sun kama shi a wani yanayi a lokacin da yake kan tafiya to kenan ya zai biya wannan salloli guda biyu azhar da la'asar kun ga zai biya su a matsayin kasabu saboda a lokacin ya ci wato lokacin ya ritsa shi yana halin tafiya sai ya zama bai yi ba saboda ba tsaya ba dan ana jin tsoron hanyar watakila akwai kidnappers wanda da su iya subhanallah na to saboda haka a lokacin zai biya su ne a matsayin kasaru saboda a lokacin da suka kama shi wato yana matsayin matafi ne don haka yanzu kuma biyan bashi zai yi lokacin su ya riga ya wuce amma dai ina so a daɗa fahimta cewa wannan bayanin fa ya shafi wanda ya dawo gida a lokacin sallar lokacin ta riga ya ƙare gaba ɗaya amma misali kana halin tafiya sai ya zama sallar azhar ya kama ka misali karfe 1 tayi muku akan hanya har 1 da rabi sai zama zuwa 2 da rabi ko wani abu kamancin wannan ku iso gida to a lokacin in ka zo zakai sallar azhar ba fa kasar zakai ba me zakai daka cika sallah cikakke saboda me ai a halin da ka iso gida din lokacin ta bai riga ya fita ba raka ana hukunci da cewa ka ci bashin sallah ne a yayin da ya zama na har lokacin ta ya fita domin daman sallar ba ta zama bashi har sai lokacin ta ya kare ya wuce gaba daya raka in lokacin ta bai fita ba ko da farkon lokacin ya kama ka a halin tafiya to zaka biya ta ne ko in ce zaka yi ta ne a matsayin cikakken sallah tunda a lokacin ta bai riga ya kare ba to wannan shine tsarin yadda za a yi shi kare akan wannan wani misali zai kara fito man da karatun sarari misali mutun ne daga nan garin sa ya tashi sai ya tafiya to daga tashi tafiyan nan sai kasance azhar tayi baka samu kai azhar din ba lokacin maka kafin ka bar gari sai kasance kun kama hanya ba ku samu daman tsayuwa ku yi sallah ba har sai bayan magriba misali kaga idan ka tashi biyan sallan azhar da la'asar da baka yi ba a lokacin sallan azhar din ya kama ka a cikin gari to abin da zaka yi shine in ka tashi yin azhar dole ka yi ta cikakkiya fa rakawa hudun nan Allah so ita la'asar ne zaka yi mata kasaru saboda me ita kan ta kama ka akan hanya domin daman ba a fara yin kasaru sai in mutun ya wuce gonakan garin su ma'ana kamar misali a ce mutun zai tafiya daga nan Bauchi in Kano zashi misali ta haka ta arewa kenan zamu yi cewa idan mutun ya wuce irin su wuraren dorum su a gubi da makamantan su to kaga wannan ayya cewa ya kama hanya dodar ba a sara mu wani abu zai tsaye da shi in dai ba wani matsala na gagarumi ba daga lokacin duk sallan da ya kama shi zai iya yin ta a matsayin kasar domin ya cika cikakken matafiyi amma sai kasance mutun yana so zai tafiya azhar ta same shi a gida alawacin mai halatta fa yace wai zai kasaru ba na wannan azhar din domin ai bai riga ya kama hanya ba kuma komai zai iya faruwa tafiyan ma ya faso da haka ba a fara yin kasaru har sai mutun ya kama hanya ya wuce garin ya bar gonakin garin su ya tabbatar yanzu yayi sallama da garin ya dau hanya to a lokacin ne ake fara yin kasaru din amma kuma ku gane akwai bambanci tsakanin idan mutun zai tashi daga garin sa ya tafi wani gari a matsayin matafi da kuma mutun na matsayin babo a wani gari zai taso ya dawo garin sa a fahimta idan kana garin ka ne zaka tafi muka ce laifi ne kai kasar ko da lokacin sallar tayi a lokacin in dai ba ka riga ka kama hanya bane ka wuce gonakan garin ku amma idan ya kasance kai matafi ne a wani gari sai zama misali sallar azhar da yayi kuma a lokacin kuke so za ku taso to a lokacin ya halatta tun daga gida kai azhar kai la'asar din ka jami'i ma kuma duk kai kasaru sannan ku kamo hanya saboda daman a lokacin kana matsayin matafiye ne ai daman koda baka tashi shirin dawa ba ai daman kasarun kake yi to amma idan a gari kake to ba zai yi a ce kai wannan jami'in ba ka ce to tunda yanzu zan yi tafiya kai barin hada ne azhar yana la'asar din mun kama hanya shikenan a'a ba zai yi ba in dai za ka yi sallah idan kai iya azhar kuma ka cika ta la'asar ne in ta kama ka kan hanyar to sai kai tsaya ka yi ta a matsayin kasaru ko in ta zama maka bashi ka tashi yin ta bayan magriba ko nan kamancin wannan to za ka yi ta a matsayin kasaru tunda ta kama ka kana kan hanya a fahimci wannan sosai malai ya ci gaba da cewa halin tartibu bainal hadirati wa yasiril fawaiti wajibun shin jeran ta tsakanin sallan da za a yi ta mai lokacin da kuma biyan bashin da bashi da yawa wato wajibi ne nan abin da yake nufi shine ana bin mutum bashin wasalloli sai kasance kuma ga sallan azhar ta zo misali to shin sai ya biya bashin sallolin nan kafin ya zo ya azhar din ko kuma a sai yayi azhar kafin ya zo ya biya bashin da suke kayin sa to shine yake tambaya shin wajibi ne ya jeranta din ko kuma zai iya fara mai lokacin kafin sai ya zo yayi wancan na biyan bashin yace wa tartibu bainal hadirataini wa baina yasiril fawaiti ma al hadira wajibun ma adh-dhikr jeranta tsakanin wato sallan da ita ce mai lokacin da kuma sallolin da su zama na biyan bashi wanda ba su da yawa in dai ba yawa ne da su ba ma'ana sallan sallah na mana ya kasance sallan da za a yi a yanzu da kuma wanda da aka biya bashin ya zama basu da yawa su biyan bashin kamar misali sallan azhar din jiya ne da al'asar iya so biyu ne to a lokacin lalle abin da yafi kamata shine ya zama wajibi mutun ya fara biyan bashin azhar da al'asar din jiya da bai yi ba Allah so sai ya zo yayi azhar din yau in dai basu da yawa amma idan ya kasance suna da yawa na kwanaki ne da yawa wanda aka ce iya gejin biyan bashin da ake so kai a rana ɗaya shine ka biya bashin kwana biyar sallolin kwana biyar kaga a wannan lokacin in kace sai kai salloli guda 25 kafin ka zo kai azhar din lokacin ai kai ta kai ka wajen magariba to wannan kuma kaga sai ya zama ka ƙara wani laifi akan laifi domin kamar da muka shafada a wannan majalisin cewar idan mutum ana bin sa bashin wata sallah lalle kaida da Allah ya ajiye shine a jeran ta sallah yadda Allah ya tsara shi daga asubahi sai azhar ita ce mai bi mata daga azhar sai al'asr ita ce take bin bayan ta daga al'asr din nan kuma sai magariba daga magariban nan sai isha haka ake so a wannan jerin to wannan kuma shine abin da yake na wajibi domin haka Allah ya tsara abun sa iyaka lokacin da zaka iya samun daman ka jirkita lissafin shine idan ya kasance ana bin ka sallan baya baka samu kai ba ita kuma sallan da kazo zaka yi ta a yanzu lokacin ta ita ma ya kure ta yadda ba zai yi dan karamin lokacin da ya rage kafin karewar lokacin ka samu ka biya bashin kuma kai na yanzu ba to a lokacin sai kai wanda ita ce mai lokacin kafin lokacin ta ya kare daban wancan wurin ta zama biyan bashi ai ta zama bashi ta zama kari over daban ba a lokacin ta bane ba na'am to a irin wannan lokacin an fi bukatar mutum sai ya jinkirtar da ita wannan sallan da ita ce ya kamata a fara yi sai a batta sai a yi na yanzu sai ya zama ita ta gaban wato an matso da ita kuma wannan din an tura ta gaba sai ya zama tsarin ya dan wato saba a yadda Allah ya tsara ta wannan babu wani laifi in ya zama saboda wannan uzurin ne amma a yanayi na daidai yadda zaka ke samu kai na bayan kuma ka zo ka samu daman kai na yanzu wannan kan shine abin da yafi kamata kuma shine ma wajibi ba ma kamata ba shine dole don haka dai a yanayi guda ne kawai aka yadda mutum ya iya gabatar da sallan da ba ita ce a jeri ba sai ya yi ta Allah so take a jerin ya batta daga baya saboda kurewar lokaci idan mutum ya ce sai in yayi wannan sallan bayan kafin na yanzu sai ya zama kenan duka biyun sun zama masa kari over duka biyan bashin su zai yi kenan an fahimta yace wal yasiru arba'u salawatin fa adna abunda ake nufi da biyan bashin da basu da yawa shine kaman salloli guda hudu da kuma abinda bai kai haka ba don haka idan ya kasance ka zo zaka yi sallan azhar ko sallan al'asr ko ma sallan magriba ko isha'i sai ka tuna cewa ashe ana bin ka bashin wa salloli to a lokacin abinda yafi kamata ka biya bashin waɗannan sallolin in dai basu da yawa to wajen bayanin rashin yawan su ne yake cewa to kada su wuce salloli guda hudu don haka idan misali sallan azhar al'asr magriba isha ne to ya halatta sai ka fara yin su na jiyan nan wanda kai kari oban su sai ka zo kai na yau in har lokacin zai isa har ka yi su bai wuce ba ka samu kai wannan na ita ne mai lokacin in kuma ya kasance ba zai yi ba lokacin da ya rage maka na ita sallan da ake yi lokacin ta to sai ka fara yin ta Allah so sai ka jeranto kai wadancan da ake bin ka bashi ina fata an gane wa man kanat alaihi arba'u salawatin duk wanda ya kasance akwai bashin sallah akan sa da suka kai salloli guda hudu ba farka hudu ba salloli guda hudu fa aqal ko kuma yake ko abin da yake kasa da haka ba su kai hudun ba ma watakila salloli uku ne ko salloli biyu ko ma sallah daya ce sallaha qabla al-hadira mutum zai yi sallan gabannin yayi wanda ita ce mai lokacin ita ce al-hadira wanda lokacin ta ne a yanzu to ana so sai ka fara yin ita wancan mutukan dai wanda ake bin ka bashin ba su wuce guda hudu ba to ka fara yin su kafin kai wannan walau kharaja waqtuha koda kuwa lokacin su ya riga ya kare dama ai lokacin su ya kare biyan bashi kake yi to lalle sai ka biya su sai ka zo kai na yanzu sai in ya kasance ita ma wannan dan ana jin tsoron lokacin zai sake fita to a lokacin kam sai ka fara yin wannan kafin daga baya ka zo ka biya wannan bashi din mala yace hal la yajuzul qada'u illa fi waqtin makhsusin shin wai bi halatta ba a ce mutun ya biya bashin da ake bin sa na salloli ko na sallah sai a wannan lokaci na musamman yace wa yajuzul qada'u fi kulli waqtin ya halatta mutun ya biya bashi a kowane lokaci. Nan wajen abin da yasa ya tambaya, akwai wanda suke da tunanin cewa idan ana bin mutum bashin salloli, wai ba dai ya samu daman yin wannan biyan bashin ba sai in ya zo sallah mai suna irin nata. Don haka idan ana bin ka misali sallan sati guda, wai idan ka zo sallan asuba shine sai kai iya asuba, tunda asuban ita ce wato da kake yin ta a yanzu, ita ce wadda ka biya ba kake ake bin ka bashin su, to sai dai ka yi ta a daidai asubahi din. Don haka azhar a lokacin da ake bin ka bashin su duka ba za ka yi ba sai yin azhar din ta zo, la'asar ma sai yin la'asar ta zo sai ka yi na yanzu kuma ka yi na biyan bashi. To wannan akwai masu wannan tunanin wadda kuskure ne shi biyan sallah, tunda damu ya riga ya zama kari over, to mutum zai biya shi ne a kowane lokaci ya samu daman yin haka. Sawabin abun da ya jawo ya ci bashin sallan mantuwa ne ko bacci, kamar yadda muka wuce hadisi na Abu Sa'id al-Khudri, Allah ya kara masa yadda da zunnan, na cewa